أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وياها كبرك مرسالوا أولنا مسلات ميتار الفركة مسجد عثمان بن عفان دنسي قباء دكرات منا عمدة الفقه واللفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ونشيني مجلس منا إشرين دباكوي أتكين كرات منا للتاهم muna 29 ga watan safar hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda yi daidai da 2 ga watan 9 a kalandar Bature 2024. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun shiga cikin babi wanda yake karantar da mu siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun kwararo bayani akan abinda ake karantawa lokutan sallah ko a salloli wanda ake bayyana karatu lokaci yayi halin shi. Muka tsaya a nan yau da iko Allah, za mu tashi inda malam yake bayani wa yajharul imamu fil qira'ati fi subh. Mun karanta nan inda yake cewa summa yukabbiru wa yarka'u wa yarfa'u yadayhi ka rafa'ihi al-awwali summa yad'u yadayhi ala rukbatayhi wa yufarriju asabi'ahu wa yamuddu zahrahu wa yaj'alu ra'sahu hiyala summa yaqulu subhana rabbiyal 'azim thalathan summa yarfa'u ra'sahu qa'ilan sami'a Allahu liman hamida wa yarfa'u yadayhi ka rafa'ihi al-awwal فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويقتصر المأموم على قول ربنا لك ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حزوا من كبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية ثانيتك الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيسلي الثانية كالأولى. مداكة أنا كسنت لوكة كيمن حالي مكملة أول ما لين باين بينا منا أو أنسى هالي أكي بيّن كراتو كو أو أنسى سلولي أكي بيّن كراتو كو مي أكي كرنتاوا أتكونن سلولا إكي تعبان يا إيدا كراتنشي إذن يا كسنتي أنا كراتو أسل إكي ثم يكبر ويركع سنن يكبر يركوي ويرفع يديه كرفعه الأول زيدا جهنّا ينشي كمين دا لوكتن دا زي كبرا حرما يدا جهنّا ينشي كينا زي مفترشا حذو من كبيه وكما حذو أذنيه daidai saman kafadin shi ko kuma saman kunnuwan shi ya ware su ya kace Allahu Akbar yake cewa summa yada yadayhi ala rukbatayhi sannan ya dora hannayen shi akan guyoyin shi wa yufarriju asabi'ahu kuma ya wawware yatsotsin shi lokacin da yayi rukuyi wa yamuddu zahrahu kuma ya meke bayan shi wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu kuma ya sanya kan shi yana kallon inda zai yi sujada summa yaqulu sannan yace subhana rabbiyal azim so uku summa yarfa ra'sahu qa'ilan sannan ya daga kan shi yana mai cewa sami Allahu liman hamida wa yarfa yadayhi ka raf'ihi al-awwal sannan ya sake daga hannayen shi kamar yanda ya daga hannayen shi lokacin da yayi kabbara harama ta shiga sallah yace fa idza atadala qa'iman idan yadaidaitu a tsaye sai yace rabbana lakal hamdu ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ما لا يتغاب ده cewa ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ما مو زي تقيتا احد ربنا لك الحمد ثم يخر ساجدا سنن يكاي كانشي يكاي غوشين شي زوا سجدا مكبرا ينا مي كبرا ولا يرفع يديه بزي دغ هنايين شي با kinan da halin da zai kai kanshi sujada ba zai daga hannayen shi ba yana Allahu Akbar ba zai ce Allahu Akbar ba tare da ya daga hannayen shi ba wa yakunu awwalu ma yaqa ala al-ard minhu rukbatahu yace kuma ya kasance horkon abin da zai kai kasa shine guyoyin mutum summa kaffahu sannan hannayen shi summa jabhatahu wa anfahu sannan huskar shi sannan goshin shi sannan hancin shi wa yujafa adudaihi an janbihi gabban shi zai nisantar da su da hakar da hakurkuran shi hakar daren shi guda biyu yace wa batnahu kuma wa batnahu an fakhizaihi tunyoyin shi ya nisantar da su da cikin shi wa yaj'al yadayhi hazwa min kabaihi kuma ya sanya hannayen shi daidai kafadin shi wa yakunu ala atrafi qadamaihi kuma zai taka kawuwan shi zai sassan kawuwan shi zai taka su a kasa summa yaqulu sannan yace subhana rabbiyal a'la so uku zan mu fassara duka kaifiya a cikin sharhi yace summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan zai dago kan shi yana mai kabbara wa yajlisu muftarishan zai shunhuda ko zai zamna yana mai shunhuda rijlahu al-yusra qawashi tahagum wa yajlisu 'alayha kuma ya zamna akanta wa yansibu al-yumna kuma ya daga qawa tahagum ta dama wa yusni asabi'ahu nahwa al-qibla kuma ya karkata ko ya shunhuda qawuwan shi ko ya taka qawuwan shi su ringa huskantar al-qibla wa yaqulu sayati rabbi ghfirli su'uku summa yasjudu as-saniyata kal-ula sannan ya sake sallatar raka'a ta biyu kamar yanda ya sallaci raka'a ta farko summa yarfa ra'sahu mukabbiran sannan ya daga kanshi yana mai kabbara wa yanhadu afwan ya sallaye ya sujada ta biyu kamar yanda ya sujada ta farko summa yarfa ra'sahu mukabbiran sannan ya daga kanshi yana mai kabbara wa yanhadu qa'iman yameke yana ya zabura yameke fayusalli zaniya kal-ula sai sallati salla ta farko ko salla raka'a ta biyu kamar yanda ya sallaci raka'a ta farko ne idan muka gani a takaice malar raka'a ta farko ce ya karantar da kai yanda zaka sallace ta kuma idan ka zo zaman tahiyya ga yanda zaka yi shi kuma idan da kai dadi akan hakan malam zai zo zai ƙara bayani akan haka da abin da ya cancanta ko abin da ya dace a karanta mabibi sharhin abin da malam ya kawo kuma da dalilan da ya sanya malam ya kawo wannan maganganun malam yake cewa summa yukabbiru wa yarka bayan ya gama karatun sura ai can ya muna bayani zaka karanta Fatiha wanda yayi sallah bai karanta Fatiha ba sallar shi ba ingantatta bace ba lalatattar sallah ce yace bayan haka mustahabbi ne mutun ya ƙara wani abu da abin da ya sauka daga cikin alqur'ani malai ya kawo mana yace mana halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sallar asuba ce yana karanta tiwalul mufassal masu tsawo daga cikin al-mufassalat surori wanda suke rarrabe su kuma al-mufassalat suna harawa ne daga suratul qaf zuwa suratul nas idan ya kasance tiwalul mufassalat kuma suna farawa daga suratu qaf zuwa suratu amma wannan shine abin da ban aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita karantawa kuma haka malam ya kawo a cikin mazhabin Hanabila tiwalul mufassalat ake karantawa sallar asbahi ita kuma idan da kasance sallar magriba ɗaya daga cikin sallolin da ake bayyana karatu ana karanta qisarul mufassalat su kuma karantun mufassalat ko kananan surori daga cikin al-mufassalat sune wanda suke harawa daga suratul duha zuwa suratul annas su kuma awsat na al-mufassalat wanda ake karantawa a saurin salloli kenan sallar isha'i da sallar azhar da al-asr su kuma suna harawa ne daga amma zuwa suratul duha amma ka kawo istishhadi akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi wa Mu'az idan ka tashi zakka yi wa mutane ko zaka jagoranci mutane sallah ko zaka limanci mutane sallah ka sallace su da washamsi wa duhaha da wadduha da sauransu shine yake nuna maka awsaq al-mufassalat suna harawa ne daga suratu amma zawwa suratu annas to bayan malam ya mana bayani ka gama karanta suratul fatiha ka zo ka karanta wata sura wadda ta tsawaka koda gulgudan aya dai ka karanta tayi in ma baka karanta ba sallarka tayi din wannan dukkan su ba baya daga cikin rukunnan sallah baya daga cikin farallan sallah baya daga cikin wajiban sallah wanda tilas sai kai shi sannan sallarka za ta inganta abinda ake so wannan mustahabi ne idan kai ka cikawa kanka lada kai abinda ake so idan kuma baka yi ba ba zai lalata maka sallarka ba shine nan ya ke mana bayani to bayan mutun ya riga ya karanta abinda ya dace ya karanta ko abinda ya sawaka daga gare shi wanda ya karanta a cikin sallar shi yace summa yukabbir sannan yayi kabbara wayarka yayi ruku'i wannan haka aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kamar yanda aka samu hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi zuwa ga sallah yana yin kabbara lokacin da ya tashi lokacin da zai bude sallar shi yana cewa Allahu Akbar yake cewa kuma yana yin kabbara lokacin da zai yi ruku'i idan ya taso yana cewa sami Allahu liman hamida yake cewa lokacin da ya meka gadan bayan shi ko ya meke gadan bayan shi da wannan shi yake nuna maka ruku'in da ake yi kenan mutun yana ruku'i ne yana inhina'i yana karkata yana lankwasa idan an ce al-hasr akwai mas'ala da malumai suke kawo khasatan littattawanmu na malikiya suna cewa yasharu zaharahu idan an ce as-sahar shine mutum abinda aka karya shi ko abinda aka lankwasa shi ba tare da an karya shi ba to kaga lokacin da kake ruku'i kana lankwasa kanka ba tare da ka kawo kenan duka tsatsanka ne kake gindayawa ko kake meƙar da shi ka meƙar da gadan bayanka da za kawuwanka ku suna nan yanda suke ba tare da an wannan ba shine ne yake bayyana mana yake cewa idan ya tashi yana mikewa yana mikar da gadan bayan shi a lokacin nan yana cewa sami Allahu ko bayan ya mikar da gadan bayan shi yana afwan lokacin da zai tashi daga ruku'in shi yana cewa sami Allahu liman hamida ya mikar da gadan bayan shi sannan yace rabbana lakal hamdu ku rabbana walakal hamdu wannan ita ce siffa wadda aka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi ko wadda aka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa kenan yayi kabbara bayan yayi kabbara ya kai zuwa ga ruku'i yake cewa wayarfa'u yadayhi ka raf'ihi al-awwal yana daga hannayen shi kamar yanda ya daga hannayen shi lokacin da yayi kabbara kabbara harama can baya malam ya bayyana mana siffar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga hannayen shi yake cewa yana miƙar da hannayen shi daidai ga gulgudan kafadin shi ko saman kafadin shi ko kuma saman kunnuwan shi wannan ita ce siffa wadda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi can baya mun karanta hadisin Abdullah ibn Umar haka mun karanta hadisin Malik ibn al-Huwairis dukkan hadisai ne ingantattu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiwatarwa yake cewa summa yada yadayhi ala rukbatayhi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi ruku'i yana dora hannayen shi akan guyoyin shi wannan hannayen shi dukkan su guda biyu yake dorawa akan guyoyin shi wannan da kai hadisin da Abi Humaid Sa'idi wanda ya rawaito daga cikin siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi yake cewa wa idha raka'a amkana yadayhi min rukubataihi summa hasara zahrahu, yake cewa idan yayi ruku'i yana tabbatar ko yana dora hannayen shi akan gwiwoyin shi sannan ya lankwasa bayan shi ya miƙanta shi shine nan malam gaba zai kawo mana waye muddu zahrahu sai miƙe gadan bayan shi. Wannan ita ce siffa wadda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aiwatarwa. To idan ya dora hannayen shi akan gwiwoyin shi lokacin da ya ruku'i yake cewa wa yufarriju asabi'ahu, yana wawware ya tsotsin shi. Kinan ba wannan ba kurm gindin ko wannan kokuwar kan gwiwar kadai mutun zai rike, a'a watsa hannunin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ya rike gwiwoyin shi. Wannan haka aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aiwatarwa da kai hadisin Salim da Abi Mas'ud al-Badri radi Allah shi tabbata a gare shi, wata rana yana zamne yake cewa shin bazan gwada muku ba yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallar shi ba. A lokacin nan fa qama fa kabbara thumma raka fa jafa bayna yadayhi, sai ya tashi yayi kabbara ya fara sallah ya karanta abinda yayi ruku'i, da yayi ruku'i sai ya wawwara tsankanin yatsotsin shi. A ƙarshe yake bayyana musu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Wata riwaya yake cewa wada'a yadayhi ala rukubatayhi, ya dora hannayen shi akan gwiwoyin shi, wa farraja baina asabi'ahu afwan fajafa baina yadayhi, ya wawware tsankanin hannayen shi. Kinan ba dunkule su bai ya dora su sama wannan ɗin shi ba, ya wawware tsankanin hannayen shi, yace ya dora tayin hannun shi akan gwiwoyin shi, wa farraja baina asabi'i kuma asabi'ahu kuma ya wawware tsankanin yatsotsin shi, kuma ya tabbatar musu haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aikatawa. Hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda Imamu Ahmad ya hutar da shi, haka Abu Dawud ya hutar da shi, haka Imamu Nisa'i, haka Imamu Tabarani shi ma ya hutar da wannan hadisin. Hadisi ne ingantacce. Baya da haka malam ya ce wa yamuddu zahrahu, sannan ya miƙar da gadan bayan shi. Wannan ita ce siffa ta sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, har sai ya miƙe. Da akwai wani hadisi na Abu Barza al-Aslami wanda aka samu, wanda malamai sun hutar da shi, dai hadisin yana da rauni, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi ruku'i yace ko da ruwa aka zuba a gadon bayan shi, yace ruwan nan ba inda za ya kai saboda tsananin miƙuwa ta gadon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dida hadisin yana da shawahid, amma dai hadisin gaskiya faɗa mafi rinjaye, hadisi ne wanda yake dhaifi, sai dai Abu Dawud a cikin Al-Marasib ya kawo shi ya tabbatar yace hadisi ne wanda yake ingantacce. Ala'ai daga cikin siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana miƙe gadan bayan shi, amma dai a ce an miƙe har idan an faza ruwan za ya tsaya a sama, wannan shine dai riwaya tana da rauni. Amma dai tsari na sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana miƙar da gadan bayan shi, ba a ganin wani tudu ko wani gangare akan gadan bayan shi, kuma duk wanda ya ruku'i yana iya ganewa ya miƙe gadan bayan shi, ko kuma ya sanya gadan bayan shi yayi doro abinda ake so gadan bayan ya miƙe. Sai yake cewa wa yaj'alu ra'sahu hiyala, ya sanya kanshi ya ringa kallon inda za ya yi sujada, shine kadda ya daga shi, kadda ya saddar da shi, yayi kasa ka ringa kallon abin da yake cikin faraka, ko kuma ka daga ka ringa kallon gaban ko bayan wani wanda yake gabanka, ko bayan limamin da yake bayanka. Shawar kuma wannan da kai hadisi ingantacce, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi, Aisha radi Allah shi tabbata a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza raka lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwiba, yake cewa manzo Allah idan yayi ruku'i yace baya daga kanshi ya kasance yayi haka yana kallon abin da cin yake gaban shi, yake take cewa kuma baya sunkuyar da kanshi ya kasance yana kallon bayan shi idan yayi ruku'i. Aka gani wani idan yayi ruku'in yana hangen meye aka ajiye ɗan bayan shi, meye suka ajiye a gaban su, kuma wannan duka haramun ne, bai dace ba a cikin sallah ba. Idan kai bai lalata maka sallah ba, amma dai ka zo da wani abu wanda bai cikin sallah, wani abu wanda bai dace ba, ka zo da shi a cikin sallah ba. Abinda ake so inda za ka yi sujada ka miƙar da shi, shi ma inda za ka kalli su, inda za ka kai kanka zuwa sujada ya kasance. Ai can baya malam ya bayyana mana, ya ce mana idan ya yi tsaye ya ji al-ra'sahu hiyalahu, a inda kake tsayen ya kasance kanka ba inda yake tunkara, in ba wurin sujadarka ba. Idan ba ka samu dama ba ka ringa kallon
gehe da gehe ko ka ringa hangen nesa ko ka ringa dan karagin ga sama wannan duka wannan yana da gaskiya abin da bai dace ba ga mai sallah eh haka kuma manzo Allah yayi gilgadi akan haka mun karanta hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ko mutane su fasa daga kansu lokacin da suke sallah ko Allah ya maida musu kawunan su irin kawunan jakkai kaga duk da malaman hadisi sun yi bayani can lokacin da muka karanta hadisin mun yi dogon bayani akan abinda malumai suka ce abu ne wanda ba a taba yi ba ko insha Allah ba za a yi ba mai galgadi ne manzo Allah ko ka shaidi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana na mu nisanci siffan tuwa da irin wannan siffofin lokacin da kake sallah ka ringa kalle kalle ka ringa wange wange wannan sallah ce wanda babu nutsuwa a cikin ta ita kuma abinda ake so a cikin sallar mutum ya samu nutsuwa ya tabbatar lalle a gaban ubangijin shi yake ba wani lokaci wanda bawa yake kebantuwa da shi da ubangijin shi kamar lokacin da mutum ya zo ya kabbara sallah a lokacin nan ba wani wanda yake gaban ka in ba ubangiji ba ka zo ka tsaya ba dan kowa ba in ba dan shi ba kana neman ya sakanta maka kana neman ya bude maka rahamomin shi ya bude maka kohohin fadalar shi a wannan halin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa babu wani lokaci wanda bawa yake kasancewa kusa da ubangijin shi kamar lokacin da ya rusuna ya kai sujada ba wani wata gaba a jikin mutum wanda take da valar take da daraja take da muhimmanci kamar huskar dan adam lokacin da ya rusuna ya kai gocin shi zuwa ga ubangiji a lokacin nan yayi kasancewa ba lokacin da yayi kasancewa kusa da ubangiji kamar wannan lokacin shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana mu yawaita yin addu'a a wannan halin saboda faqabilun an yustajaba lakum yayi kusa da ubangijin ku ya amsa muku ko miye ya titire ka zo ka yarka a guda biyu ka dukunna lokacin da ka kai sujada ka hudiyo ubangiji ya magance maka abin wallahi zai magance maka bale ya ci gaba da cewa summa yaqulu subhana rabbiyal azim salasan sannan yace subhana rabbiyal azima sarki ya tabbata gare ka ko muna tsarkake ka ya kai ubangijin wanda yake madaukaki mai girma wannan zai hade ta su uku kamar yanda malam ya kawo amma dai hada su uku mustahabbi ne hada wanda take wajibi shine mutun zai hada su daya ta wadatar da shi akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi ruku'i yana cewa subhana rabbiyal azim salasa marratin yake cewa idan ya hada haka yake cewa faqad tamma ruku'u Abdullah ibn Mas'ud yake cewa wanda ya hada haka so uku to tabbas ya cika ruku'in shi haka yake cewa idan yayi sujada yana cewa subhana rabbiyal a'la salasan yake cewa yana cewa sarki ya tabbata gare ka ya kai ubangijin mu madaukaki yake cewa yana hadi so uku idan ya hada yace faqad tamma sujudahu lalle sujada shi ta cika yake cewa wazalika adanahu wannan shine mafi karancin tasbihin da mutun zai a cikin sallar shi sai dai idan muka koma zan maga hadisi ne wanda Imam Shafi'i ya kawo shi a cikin al-Umm littafin shi na fiqihu haka Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi dukkan sun kawo hadisin da wa'ansu ma sai dai da riwaya ta Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi ta zo da inqita da kun yankewa da aka samu bangaren isnadin hadisin haka shi ma Abdul Razzaq a cikin musannaf ɗin shi ya kawo shi amma dai a cikin shi ma da kun inqita'i ala ai hadisi ne wanda yake da'ifi wannan hadisin marfu'i na Abdullah ibn Mas'ud da ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kai hadisi wanda suke karwa wannan hadisin lalle idan yayi ruku'i yana cewa subhana rabbiyal azim idan yayi sujada yana cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhana rabbiyal a'la so wannan subhana rabbiyal a'la amma dai a kawo a kayyade a ce maka so uku babu wani hadisi da kai hadisi wanda suka zo suke bayani akan a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana hadi so daya wani hadisi yana cewa so uku ala ai idan muka koma kan fada ta malaman fiqihu daya shine yake wajibi idan ka fadi ka wadatas idan ka kara zuwa hukun zuwa abin da yayi gaba wannan dukan su mustahabbi ne wallahu ta'ala a'lam yake cewa summa yarfa'u ra'sahu qa'ilan sai ya daga kanshi daga ruku'i lokacin da yake daga kanshi a lokacin nan zai fadi yace sami Allahu liman hamida Allah ya karba abinda muka nema ko kuma kace ubangijinmu ya ji yabin da muka yi mai ai can kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lokacin da zaka taso kace lalle ubangijin mu ya ji dukkan wani yabo wanda muka yi mai a cikin ruku'in mu, lokacin da zaka fada, lokacin da zaka taso daga ruku'in ka ba za ka bari ba kace a'a bari sai in na taso daga ruku'ina sannan in fada haka, wannan bai daga cikin, ko kuma a kamun in taso in fadi shi dukkan abin da zaka fada ya kasance lokacin da kake aikin, lokacin nan kake furucin. Wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani zai ce a wani daga cikin limami, wani yana da furanci da yin shi, a bari sai na taso zan je mun sami Allahu liman hamida, sabida kan wani mamu ya riga yana tasawwa, shi kuma ba haka bane ba. Lokacin duk aikin da zaka aiwatar a lokacin nan zaka yi furucin abinda kake, abinda aka ce maka ka fada. Misalin lokacin da ka daga hannunka, a lokacin nan ka ce Allahu akbar, wai ba sai ka ce Allahu akbar ba ka daga hannunka, ko ka ce a ka daga hannunka yayin ka sabke ka ce Allahu akbar, wannan bai daga cikin sunna. Lokacin da kake tasawwa daga ruku'in ka, lokacin nan zaka ce sami Allahu liman hamida, mala yace wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi al-awwal, zai daga hannayen shi kamar yanda lokacin da ya kabbara harama ya daga hannayen shi, kenan zai daga sami Allahu liman hamida. Wannan kuma dalili ya gabata akan haka, yake cewa
atadala qa'iman,
idan ya daidaitu yana mai tsayuwa, ya taso daga ruku'i ya daidaita a tsayuwar shi, yake cewa zai ce rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, yake cewa ya ubangiji dukkan wani yabo ya tabbata a gare ka. Dama wannan shine tsari namu game da ubangijin mu, yabo ba wani abu wanda yake dadadawa ubangiji rai game da bawan shi kamar ya sanya ubangijin shi ya yabe shi. Idan aka koma can gobe kiyama, me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya samu mana gata a gun ubangijin mu, shine yabo da zai yi wa ubangiji. Yake cewa zan zo in yi sujada, yace ni ma ban san ba a wannan zaman da muke yi ba, ban san ba irin kalmomin da ubangiji zai cusa mun ba in yabe shi da su ba. Yace zan yi sujada ubangiji ya cusa mun kalmomin da zan yabe shi da shi. Ubangiji yace tashi saltu'a washba tushabba, ka tambaya a baka kuma ka nemi ceta duk wanda kake so a baka ceta shi. Wallahi da a lokacin nan manzo Allah zai ce ga dukkan al'umma ta a sanya ta gidan aljanna ubangiji sai ya bi, amma dai zai ce ummati ummati aw al'ummata al'ummata, abinda muke so ubangiji ayi wa kowa hisabi, kowa ya san matsayin shi. Allah sanya mu na karkashin yawa al'arshi, yake cewa mil as-samawati wal ard, wannan yabon ya cika duk abin da yake san mai, wa mil amwamil al-ard, ya cika duk abin da yake ƙasa. Wannan yana daga cikin jawami'il kalim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ɗaya daga cikin iyallan shi, ya huta ya taranta ita azamne, ko zai huta ya taranta ta azamne tana ta tasbihi, ya tahiye dawo ya taranta ta agunta tana nan tana tasbihi, yace mata da kin hudu a zakalmomi da sun wadata su da ke da duk abin da kika zamana kike ta yi tunda su tunine ne manzo Allah ba mu gara ba sa mana musha. Yake cewa da kin ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati, yace da ya isar miki so uku, da ya isar miki wannan dukkan zaman da kika, ni kake bayyanawa kana yabon ubangiji cikon duk abin da yake san mai, da kai abin da zai cika san mai. Ba ya alamu junu da rabbika illa hu, ba mu san adadin su ba, ba mu san yawan su ba, da za mu ce a ga irin kai yace ba mil al-ardi, dukkan abin da yake cikin ƙasa muna yabanka da adadin wannan adadin abin da yake cikin ƙasa. Yace wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, yace kuma kai da dukkan cikin abinda ubangiji ka ga dama ka cika shi, kai abinda ma ba a cika ba wanda a nan gaba za a cika, ubangiji muna yabanka da adadin da muna yabanka, muna gode maka, muna yabanka da adadin waɗannan abubuwa. An ga hada abubuwa masu yawa, kuma wannan hadisi ne ingantacce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko hadisi ne wanda ko abu ne wanda ya tabbatu daga ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai riwaya wadda yake cewa tun lokacin da bawa ya tashi daga ruku'i yace rabbana walakal hamd,
سميع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد كو ربنا لك الحمد كتي ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد yace wannan karshen yabo kenan da bawa zai yi wa ubangiji a cikin sallar shi yace tabbas bawa zai samu gara basa iya gara basa akwai hadisin da ya tabbato yake cewa lokacin da ya tashi daga ruku yace rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd yace kai tsaye ubangiji hadisin ya shiga muli dayan biyu ne ko ya kasance za a bude mai kohohin sammai ne ko kuma ubangiji sati mai zawa insha Allah zan bibi hadisan shi dai da kai gara basa ta azu a gani wanda bawa yake samu akwai hadisin Abdullah ibn Abi Aufa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai hadisin Abdullah ibn Abbas akwai hadisin Ali ibn Abi Talib wanda dukkan sun kawo wannan sigogin da idan bawa ya tashi daga ruku'i ga abin da zai ce idan ko mutun ya takaita daga can rabbana walakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ko kuma mutun ya kara yace ahlus sana'i wal majd wannan riwaya ce ta abi sa'id al khudri yace ahlus sana'i wal majd ahqqu ma qala al abd wa kulluna laka abd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد akwai riwaya Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa kulluna laka abd kamun yace Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wannan riwayoyi ne wanda suka tabbato insha Allah sati mai zawa irin garabasar da bawa za ya samu idan ya faɗi waɗannan kalmomin a cikin ruku'in shi ko lokacin da ya taso daga ruku'in shi yake cewa baya da haka wa yaqtasiru al-ma'mum ala qawli rabbana wa lakal hamd yake cewa ma'mum zai takaita da fadar rabbana wa lakal hamd ba zai ce ba kenan sami Allahu liman hamida amma dai da kai fada ta malamai su ma sun samu sabani akan ma'mum ma yana da intin yace sami Allahu liman hamida tunda duka ibada ce nau'ika ne na ibada na yabon ubangiji yanzu idan shi ma ya taso zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ya fada abinda zai fada shi kuma dalilin da ya sanya malam ya kawo ya takaitu yace zai wadi gwalgwadan abinda limani ko zai takaitu da fadan rabbana wa lakal hamd yace sai dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ma ju'il al-imamu li yutamma bi an sanya limami ne dan ayi koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara za ku yi kabbara idan yayi ruku'i za ku yi ruku'i idan yace sami Allahu liman hamida ku sai ku ce rabbana wa lakal hamd yake cewa idza sajada fasjudu idan kun yi sujada kuma idan limamin ku yayi sujada kuma ku yi sujada wannan hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari da Muslim dukkan suka hutar da shi to akwai daga cikin malamai wanda suka tayi suka ce a kan wannan mas'alar shi ma mamu zai ce sami Allahu liman hamida amma dai da yake wada an samu hadisi ingantacce daga bakin ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kiran mamu zai takaita da cewa rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu wallahu ta'ala a'lam sannan malai yace summa yakhiru sajidan sannan ya rissina ya kai zuwa mai sujada yana cewa Allahu akbar mukabbiran yana mai kabbara yana cewa Allahu akbar wannan kuma dalili ya gabata haka yake cewa wala yarfa'u yadayhi kadda ya daga hannayen shi lokacin da zai ta yi sujada idan sabanin wa'ansu zaka gani lokacin da zai ta yi sujada ba sai ya daga hannun shi lokacin da zai yi sujada lokacin da zai taso yayi zama wanda yake tsankanin sujada ta farko da ta biyu sai ya daga hannayen shi lokacin da zai koma sai ya daga hannayen shi wannan ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yake lokacin da zai ta yi sujada kada ya daga hannayen shi abinda ake so kurmi yace Allahu akbar wannan da kai hadisi na Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya ambata mana sujada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen shi lokacin da zai ta yi sujada a cikin riwaya yake cewa la yaf'alu zalika fi sujudi Abdullah ibn Umar yake cewa manzon Allah baya yin haka lokacin da zai yi sujudi zai yi sujada kenan baya daga hannayen shi lokacin da zai yi sujada malai yace wa yakunu awwalu ma yaqa ala al-ard minhu rukbatahu ya kasance horkon abinda zai kai kasa shine guyoyin shi summa kaffahu sannan tahin hannayen shi summa jabhatahu sannan goshin shi ko huskar shi wannan goshin shi wa anfahu sannan hancin shi wannan mas'alar an bambanta ba lokacin da muke karatun umdatul fiqh umdatul ahkam mun kawo ta mun jima mun yi muna bayanin ta misala ce kan kalkashin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bukhari da muslim dukan sun mutar da shi yake cewa idan mutun zai yi sujada fala yabruk kama yabrukal ba'ir kadda ya rissina kamar yanda raqumi yake rissinawa wannan shine hadisi ingantacce wanda malumai suka tsaya akan shi kuma malumai sai suka yi sabani akan yaya rissinawar raqumi take gaban shi yake kaiwa kawuwan shi na gaba yake fara kaiwa ko kuma kawuwan shi na baya yake fara kaiwa to in kawuwan shi na gaba yake fara kaiwa ina hannayen shi suke ina kawuwan shi suke daga misali ce wanda take da sabani shi ga umarni ko ga hadisi wanda yazo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya rissina kamar yanda ragumi yake rissinawa shi ma mu ga masallar in muka ga masallar wannan mas'alar zan mu dawo kan ta saboda za ta dauka mana lokaci mai yawa akwai dalilai idan ka koma kan Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin shi na Fathul Bari ya kawo maganganu iya maganganu akan haka Imam Al-Aini ya zo shi ma da maganganun shi shi ma a sharhin shi da ya Umdatul Qari a haka idan ka koma kan wannan Tuhfatul Ahwazi su ma sun kawo maganganun su haka malamin fiqh kowa ya kawo maganganun shi maganganu ne na malaman hadisi maganganu ne na malaman fiqh suka kawo insha Allah zan yi kokari sati mai zagwa bayan mun gama sallar mu bayani akan wanne ne fada mafi rinjaye duk da fada mafi rinjaye yana da kyau ku kawo da dalilai amma dai fada mafi rinjaye shine mutun zai fara gabatar da hannayen shi kamin ya gabatar da guyoyin shi mutanen mun can karan mun yi bayani akan abu da insha Allah zan mu kawo da dalilan kowa da hadisin da suka ko hadisin da ya kawo aka tada kura akan mas'alar kuma kowa irin abin da ya fahimta shi ya tafi akan shi kuma fada mafi rinjaye kalkashin haka duk da hadisin da shi ma malamin ya kawo ya kawo hujja da shi akan haka hadisi ne wanda wa'ansu daga cikin malamai sun da a fashi amma dai akwai hanyoyi wanda aka biyo aka inganta hadisin malai ya ci gaba da cewa wa yujafi adudaihi an jambaihi idan yayi sujada zai nisantar da gaban shi akan hakarkarin shi hakarkurkuran shi kinan ba zai haka ba ya tankware ba gaban shi bai da hakurkuran shi ba yake cewa wa batnahu an fakhzaihi kuma cikin shi da cinyoyin shi wani zaka ga yayi sujada ya takure kanshi cikin shi da cinyoyin shi kurma a gaban suke gudaya kuma duka wannan abu ne wanda yake haramu bai dace ba ga mai sallah yayi shi ba kuma shi wannan wara hannaye ko gabbai da hakarkari akwai hadisi na Abdullah ibn Buhaina wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi sujada yana rabawa tsakankanin hammatar shi da hannayen shi kenan yana warawa yanda baka takurawa wanda kuka hada sahu da shi ba wani zai yi dan ya takura ya ringa gogawa mutum wannan guyuwa hannu shi kuma wannan bai dacewa ka zalunci dan uwanka ko kai abinda zai takurawa dan uwanka wa khassatan lokacin da kuke gaban ubangiji kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana warawa a wata riwaya aka ce har ana ganin horin hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi sujada lokacin da yake wara a watsayin karin hannayen shi kada kai yanda zaka takurawa wani amma dai kuma kada ka matse hannayenka da haka karinka shi kuma lokacin da malam da ya kawo yake cewa kada mutun ya hada cinyoyin shi da cikin shi ya takure kanshi lokacin da ya rukuyi akwai hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim hadisi Anas dan Malik yake cewa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ci mana i'tadilu fi sujud ku daidaita lokacin da za ku yi sujada kuma wannan malamai sun yi ittifaki akan wannan mas'ala daidaituwa kamar yanda Ibn Usaymin ya kawo a cikin Sharhul Mumti yake cewa ya kasance ka sanya sujadarka a daidaice take ba za ka karkata lankwasa ba da kyau ba yanda cikinka zai sabka ya hadu da cinyarka ba abinda ake so ka miƙe idan ka miƙe ka ware tsankanin hannayenka ka daidaita da kwai Imam Sanadi shi ma ya kawo yake cewa ku tsakaita lokacin da kuke iftirashi lokacin da zaku lokacin da kuka yi sujada ka daidaita yanda ba za ka takurawa wannan ba wanda yake gehenka ba kuma ba za ka hade jikinka ba za ka takuro ba malai ya ci gaba da cewa wa yaj'alu yadayhi hazaw min kabayhi ko min mankibayhi ya daidaita ko ya sanya hannayen shi daidai ga kafadin shi idan lokacin da yayi sujada mutum zai sanya hannayen shi daidai ga kafadin shi ko kuma ya kasance mutum ya sanya su daidai ga kunnen shi duka wannan riwayoyin guda biyu sun tabbato ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai riwaya wadda tazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanya hannayen shi daidai ga kafadin shi musamman kafadin shi lokacin da yayi sujada kenan idan ya kai daidai ga kafadin shi anan yake daidaita hannayen shi yake shimfiɗa su akwai kuma riwayar da tazo wadda take tabbatar mana manzo Allah sallallahu riwaya Wa'il bin Hujar daga bakin manzo Allah sallallahu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi sujada yana sanya hannayen shi daidai ga kunnayen shi ko saman kunnayen shi kuma wannan riwaya ce wadda take
salatul isha
kuma ita ce mafi rinjaye wanda malamai suka rinjaya lokacin da ka yi sujada ba za ka takurar da kanka ba hannayenka su kai daidai ga kunnayenka sai malai yake cewa wa yakunu ala atrafi qadamaihi ya kasance akan sassan kafuwan shi kenan za ya cika kafuwan shi lokacin da yayi sujada kuma wannan da kwai hadisin Abi Humaid wanda bayan mun karanta shi a cikin siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabiluhuma yake cewa yana dora hannayen shi ba mai shimbuda su dukkan su ba kuma ba mai dunkule su ba kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake shimbuda hannayen shi yake cewa kuma yana huskantar da sassan kawahuwan shi sassan yatsotsin shi yana huskantar alqibla da su idan ta kasu yake yi suna huskantar alqibla yake cewa har zuwa dai karshen hadisin wallahu ta'ala alam yake cewa lokacin da yayi sujada summa yaqulu sannan yace subhana rabbiyal a'la salasan subhana rabbiyal a'la salasan summa yarfa'u ita ma dai nafsul mas'ala akan waccan subhana rabbiyal azim so uku yake cewa summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan ya dago kanshi yana mai yin kabbara wa yajlisu muftarishan yana yayi zamna yana mai shimhuda yaftarishu fayafrishu rajluhu al yusra sai ya shimhuda kawashi ta hagu wa yajlisu alaiha kuma ya zamna akan ta kinan kawashi ta hagu zai shimhuda kinan ya shimhuda ta sai ya zamna mazamnin shi a samanta yake cewa wayin sibul yumna ita kuma kafa ta hagu sai ya kafa ta yake cewa wayusni asabi'ahu sai ya limka yatsotsin shi nahwal qibla suna huskantar alqibla kamar zaman da sabanin wannan zaman yawa ya kafa ta hagu kawa ta hagun kenan akan ta mutum zai zamana sai ya kawa ya tsashi kuma kawo wan shi ko ya tsotsin shi zai limka su ringa kallon alqibla wannan ita ce siffa wanda idan mutun ya tashi kenan wannan lokacin da zai yi zama zama wanda yake tsakankanin sujada ta farko da sujada ta biyu to idan ya zama nan yake cewa mi za ya ce zai ce rabbi ghafirli salasan zai ce Allah ka gafarta mun ko rabbi ghafirli so uku wannan mustahabbi ne yace so uku da kai riwaya wanda ta tabbatu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ibni majah ya kawo ta kuma isnadin ta isnadi ne wanda yake ingantacce hadisin Huzaifa bin al-Yaman yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada tsakankanin sujada guda biyu yana cewa rabbi ghafirli rabbi ghafirli so biyu baya karawa ce sanya malumai suka je suka ce abin wada mafi rinjaye abin da ya dace ga bai sallah kadda ya kara akan wannan guda biyu idan ya hadu so daya alhamdulillah idan bai hadi ba kuma da yawa daga cikin malumai sun ce akan takaituwa ga wannan riwaya kadai idan mutun yayi ruku yayi ya zamuna bayan ya taso daga sujada zai ce rabbi ghafirli ya koma washi wannan shine akwai kuma riwaya da wannan ya kawo hasanan mai hijirin muslim ya kawo yake cewa idan mutum yayi zai ce rabbi ghafirli so uku wa jibrini wa afini warzuqni warfa'ani wahdini wannan abubuwan ya kawo yace mutum zai hade su to ana ai in kai karin to wannan fa biha wa ni'ma idan ka takaita rabbi ghafirli so biyu ka koma ka sujada babu wani lahi akan ka kai abinda sunna ta karantar wallahu ta'ala alam sannan mala yace sun mai sujud saniya kal ula sannan ya koma yi sake yin sujada kamar yanda yayi sujada shi ta farko ba tare da ya daga hannayen shi ba zai ce Allahu akbar ya koma ya rusuna yanda aka karantar da shi hayyan yanda za yi sujada a sujada ta farko haka zai yi ta a ta biyu kamar hadisin Abu Huraira wanda muka karanta can baya na inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sujada yake cewa wayan hadu qa'iman sai ya zabura ya meke yana mai tsayuwa idan ya meke yana mai tsayuwan nan fayusalli as-saniya kal ula sai ya sallaci salla ta farko ko raka'a shi ta farko ko raka'a shi ta biyu kamar yanda ya sallaci raka'a shi ta farko kaga imanin ya kawo maka siffar salla ko siffar raka'a ta farko daga farkonta har zuwa karshenta kina haka mutun zai yi raka'a ta biyu kamar yanda ya sallaci raka'a ta farko haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wanda yazo ya bata sallar shi wanda yace mai irshi fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah saboda wannan sallar da kai burabura sallar da tasha ba sallah bace ba afwan ka
na'am
wannan sallah ta istilahin ne dai sallah dai a gaggauce kana kallon kayanka kana sallah to wannan mutumin da yazo yayi sallar shi burabura ya a gaggauce manzo Allah ya ce mai koma ka sake sallah wannan sallar ba sallah bace ba to lokacin da manzo Allah ya karantar da shi ya ce mai haka zakai sai ya ce mai summa fa'al fi salatika kulliha haka irin abinda aka karantar da kai yanzu zakai sai ka meme tashi a cikin sallar ka dukkanta wannan haka malumai suka yi ijma'i yanda aka karantar da raka'a ta farko haka raka'a ta biyu take haka ta uku take kurum sabanin can mallan ya baka abinda zaka karanta in sallah ce ta kaza ga abinda zaka karanta in waccan ce za a satirra wannan za a boye kuma ga abinda zaka karanta Fatiha kadai kenan inda kai kari akan raka'o'i guda biyu shine mallan ya ci gaba da ce mana fa idza faraga minhuma jalasa litashahhudi muftarishan idan ya gama wannan raka'o'in gurashi guda biyu yayi ta farko yayi ta biyu yace sai ya zamuna dan zaman tahiyya yana mai shimbuda kawuwan shi a kasa yace yadahu al-yusra ala faqrihi al-yusra kenan iftirashin yanda ya karantar da kai dazi yanda zaka yi iftirashin kenan kawarka ta hagun ka shimbuda ta ka zamuna mazamnanka a saman ta ita kuma kawa ta biyu sai ka take ta idan ka take ta yinka lambasa yatsotsinka su rinka fuskantar al-qibla wannan shine zama na iftirashi shine zaka yi yake cewa zaka zamuna dan yin at-tahiyya idan ka zamuna zaman at-tahiyya yadahu al-yusra ala faqrihi al-yusra hannunka na hagun zaka dora akan cinyanka ta hagun wayadahu al-yumna ala fakhdhihi al-yumna hannunka na hagun hannunka na dama zaka dora shi akan hannunka akan cinyarka ta dama kuma wannan shine abinda aka samu hadisin Abdullah ibn Zubair riwaya ta Imam Muslim wanda yake bayyana mana ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ya zamna zamantayya yake cewa wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra manzon Allah yana dora hannun shi na hagu akan cinyar shi ta hagu wada yadahu al-yumna ala fakhrihi al-yumna haka manzon Allah yake dora hannun shi na dama akan cinyar shi ta dama wannan riwaya ce ta Abdullah ibn Zubair daga Muslim wanda Imam Muslim ya hutar da ita sai yake ce mana idan kai wannan zaman hannunka na hagu akan cinya ta dama akan hannunka na dama akan cinya ta dama hagu akan cinya ta hagu yake cewa wa yaqbidu minha sai ya akhara maka shi kuma wannan al-damir yarzu ila aqrabil mazkur yace sai ka limke wannan hannun naka na dama shine yace maka shi hagu dama hagun za a dora shi akan cinya ta hagun shi kuma dama a dora shi kan cinya ta hagun amma ni ga yanda za a yi da shi za a limke shi yaqbidu minha al-khinsir wal-bunsir za ya limke al-khinsir ita ce wannan ya tsattaka wannan ya karama ita ce ake kiranta da al-khinsir za ya limke ta wal-bunsir ko al-bunsir duk dai ne za ya limke wanda take bi mata yake cewa wa yahliqul ibham ma al usta sai yayi zubi yayi da'ira da al ibham wannan ita ce al ibham wannan ita ce al usta kidan sai yayi musu zubi an gane haka ne malamin yake so ya bayyana mana kidan yace idan ka zamuna zaman tahiyyarka hannunka da hagu akan tinyarka ta hagu hannunka na dama kuma akan cinya ta dama sai ka limke wannan yatsa al-khinsir da wannan al-bunsir sai ka limke su kaga ai kai kabuta in su ko yake cewa wa yahliqul ibham ma al-wusta wannan ita ce ake kira da al-ibham wannan ita ce ake kira al-wusta sai ya musu zubi al-halq kenan ya musu da'ira kenan idan ya musu da'ira ita wannan ita kuma ita ce as-sababa manuniya da ita zai ringa nudi kenan ko ya dora shi a haka ko kuma ya dora shi a haka amma dai a riwayar da malai ya kawo a haka a kwance mutun zai dora shi tunda al-halq mutun zai da kai riwayar da ta zo su kuma dukkan su kabta in su mutun zai idan kai kabta in su kurum zaka yi haka zaka dora su akan haka kenan wannan ita kuma za a ringa nuni da ita kuma wannan riwayar da muka kawo riwayar Abdullah ibn Zubair wanda Imam Muslim ya kawo yake cewa wada ibhamahu ala isbihi alwusta manzo Allah ya dora ai wannan ya tsatta shi babba ita ce ake kira da al-ibham akan alwusta kenan ya dora su a haka wannan kuma an riga an limke su kenan zai kasance ai wannan da kai riwaya wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo wanda manzo Allah sallallahu wanda a cikin siffar shi suke cewa summa yaqidu khamsan wa wannan khamsan wa salasina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya darma 35 ya kulla 35 kenan idan kai wa'annan ukun ka sa su ga biyar nan ga uku nan kenan ka riga ka kulla su a lissafin ai haka zai baka ga uku nan kuma wannan idan ka duka wata haka hamsa zan ta baka wannan kuma daya biyu uku shine 35 wacin riwaya Abu Hurairah ce wanda ya kawo cikin sunan sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala ai mutun kana iyawa wannan duka sun abin ne wanda aka fahimtar malamai na hadisi wani yana bayyanawa yake cewa haka zaka yi yanda muka bayyana in sai ka dora ta haka 35 kenan wannan kuma yana ganin a dukkan su dunkule su zakai sai ya kasance wannan ya tsattaka kana da wannan inta kenan ko ka dora a haka ko kuma a haka dukkan su dai ne wallahu ta'ala a'lam sai malai ya ci gaba da cewa wa yushiru bis sababa ita kuma wannan manuniya sai a ringa nuni da ita fi tashahhudihi miraran lokacin da mutum yake attahiya za ya ringa nuni da ita shi sanya a mazhabinmu na malikiyya zaka gani lokacin da mutum yake tashahhud yake attahiya lokacin da yazo attahiyatu lillahi zaka gani ya meke yatsa ya ƙara nuni iya nuni bayan yana yana girgizata lokacin da yazo lokacin da zai gama sai ka gani ya daga ta sama yana nuni zuwa ga Ubangiji shart wannan abu ne wanda da yawa daga cikin malamai sun kawo nunin yana da kyau saboda ka tabbatar da ka dimi tuwa Ubangiji shi kadai kuma hadisi ya tabbatu lokacin da bawa zai ringa sallah yana kada wannan ya tsafta shi to misalin kamar sheidani yana nisa nisa da shi a lokacin a wannan halin saboda motsa yatsan nan da yake yi kuma ban manta ba da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana addu'a yana daga wannan ya tsatta shi ita kadai saboda karin kadaici da Ubangiji ya tara da hadisi Abdullah ibn Umar ya kawo shi hadisin riwaya Imam Muslim a cikin sahihi a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga wannan ya tsatta shi sababa ta hannun shi na dama lokacin da idan zai yi addu'a wannan duka ishara ce zuwa ga kadaici na Ubangiji subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa wa yaqulu sai ya ce lokacin da ya zamuna yake a tahiyyan nan lokacin da ya zamuna kenan muna bayani akan raka'a ta biyu lokacin da mutun ya zamuna zaman at-tahiyya a lokacin da ya zamuna yayi wannan position inda aka nema ko aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sai ya ce at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيمالي يتي فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال يتي وننشيني ما في إنغنتوا حديثي wanda ko mafi ingantuwar riwaya wanda aka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan at-tahiyya riwaya ce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo mutun zai yace at-tahiyyatu lillahi dukkan nau'ika na daga girmamawa sa tabbata ga ubangijinmu yace cewa was-salawatu dukkan wani nema nan as-salawat tana daukan addu'a addu'a lokacin da a halishin lugha a halishin larabci idan an ce maka as-salatu ana nufin addu'a dukkan wani roko da bawa da zai yi ya tabbata zuwa ga ubangijin shi ko kuma ya kasance dukkan wa'ansu salloli da muke yi sawabin tafarilla ko ta nafila muna yin ta ne zuwa gare ka ya ubangiji dan ka sakanta mana da mafi alkhairi yake cewa wattaibatu kuma dukkan wa'ansu dadadan kalmomi da dukkan wa'ansu dadadan ayyuka da dukkan wa'ansu dadadan sufofi da sunaye tabbata gare ka ya kai ubangijinmu yake cewa assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka wa ayyuhan nabiyyu wannan annabin namu aminci a duniya aminci a lahira aminci da dukkan wani abu wanda yake na hurgici ko na razanawa ya tabbata ga annabinmu sallallahu alaihi wasallama wa rahmatullahi kuma rahmat ubangiji ta dawwama ta tabbata akan annabinmu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama kuma da yawan albarkantu su tabbata ga wannan annabin namu sallallahu alaihi wasallama wannan in so 100 zakai in so 2000 zakai baka biya haƙƙin manzon Allah ba akan ka ba sallallahu alaihi wasallama sai dai ladan zaya yana nan yana taruwa a gare ka ubangiji zai sakanta maka akan annabinka addu'ar da kai me kuma haka yake bayyana mana salati ɗaya da zaka yi me za a tayar da shi a ce me wani salati a lokacin da manzon Allah ya amsa maka shi kuma ubangiji ya maka salati goma kaga wannan gara basa ce ba karama ba wanda kurum zaka zauna kurum kana hayaniya kurum lokacin ya huce ba kai ba abin da ya dace ba Allah ya huskantar da huskokinmu zuwa ga ambatanci ya datar da zukatanmu zuwa ga yawan ambatanci da nutsuwa lokacin da ake ambatanci bayan haka yake cewa assalamu alaina aminci ya tabbata game da duniyarmu game da lahiranmu gare mu mu wa'innan bayu na gari wanda muka zamuna muke sallata sallan nan a wannan lokacin da aka farnanta mana ko lokacin sallan nan lokacin shi da ya shiga wanda ta zamanto mana wajibi a gare mu aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina kuma daga bayin Allah na gari wanda suka rigaya suka gabace yace ashhadu an la ilaha illallah ina shedawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga kai nafi kai isbati ka kure dukkan wani abu wanda za a bautata wa koma bayan Allah ka tabbatar da bautar Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shedawa lalle muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu yake kuma manzo yake kaga ni sabanin waɗanda suke kambama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kai shi inda bai kamata a kai shi ba su dauki haƙƙin ubangiji su dora mishi shi kuma kullun bayyana musu yake na tsaruni kama aqrat an-nasara al-masiha isa ibn maryam yana kwance akan shinmudar shi ta mutuwa yake cewa kada ku kambama ni kamar yanda kristoci suke kambama ko suka kambama isa dan maryam kaga sun dauke shi suke cewa ai dan Allah ne وقال وقال سيد وقالت النصارى مسيح عيسى ومسيح مسيح ابن الله كريستوتي suke cewa ai Isa dan Allah ne shi kuma abu ne wanda subhanallah ma 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 wannan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda anda awdir rahman walada saman nan ta kusa ta rikito kasan nan ta tsatsage duwatsuna si abin da ya kamata si su rukuzo wadan adab ba don komi ba kurum dan sun ce Allah yana da da yace wa mayin baghilir rahmani an yattakhidha walada baya adacewa ga ubangiji yace yana da da wannan nakasu ne game da ubangiji amma ne game da dan adam ba nakasu bane ba rashin ci ne nakasu amma dai ubangiji ya girma mu haka manzo Allah yake cewa kada ku kambama ni ku ringa rarau kai kamar yanda kristoci suke yi wa Isa dan Maryam عليه السلام يتيو انما انا عبد الله ورسوله للني باون الله ني كوما منزان الله ني هكا اكا امرتي كا لوكاتين دا زاكا ييو منزان الله صلى الله عليه وسلم كو لوكاتين دا زاكا يي مي ادا ا cikin تشهد انكا كو لوكاتين دا زاكا شيلنتا للني باب ابو بوتا دا غسكيا سي الله كبيو للني محمد باون الله ني كوما منزان شي sai ya wani zai ringa ai dan Allah ai ya san dai yayin kaza ringa dora mi haƙƙin da ko abinda bai dace ba a bashi ba shi kuma idan kai haka kai shishigi a cikin shakhsiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon ka gyara sai dai ka wurware la ilaha illallah inka Allah ya kiyaye ku wannan hadisin da malam ya kawo yace shine mafi ingantuwa hadisi bangaren at-tahiyya da kai malaman da suka kai shi ma hadisi ne wanda yake mutawatir shine hadisin da baya yiwa a ce an hadu an rawaito shi kuma a hadu akan ƙarya akan wannan hadisin shine adadin wa'ansu mutane wanda suka rawaito hadisin baya yiwa ma da mu ce kai adadin wannan dukkan su ƙarya suke baya yiwa ya huce lissahin a ce ƙarya ce hadisi ne wanda yake mutawatir za mu tsaya a nan abinda muka hada daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya bamu Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana shi Allah ya shiga cikin al'amurkanmu ya mana albarka ya yi wa kwanukanmu albarka ya yi wa zurriyarmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka ɗan uwa da amana arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a ciki ɗan uwa marasa lafiya da suke kwance a gida ko likita muna fatan kowa Allah koro mai manzan sauki Allah sanya abin da ya jarrabe shi ya kasance mai kafara wanda suka shiga cikin hali na inundation muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amurkan shi ya awwada mai da mafi alkhairin da abin da ya rasa wanda ku suka yi mutuwar shahada muna fatan ubangiji ya karbe su a matsayin shahidai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka